دين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مد البيان كيوم. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da zuwa a wannan lokacin da kamar wanda ya dace da 23 ga watan safar a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan wato 5 watan Bature a wannan shekara ta 2000 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 30 daidai. za mu tashi babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Na jin da zarare? Wadannan sun ce darasi na 29, wadannan sun ce darasi na 30. Babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Wannan babu ne da yake magana dangane da wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa ko kuma ya sunnanta mummuna. Menene lada na wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna? Menene zunubi na wanda ya sunnanta mummunar sunna? Abinda babin zai karantar da mu kenan. Qala Allahu ta'ala wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ودين سلوتكم فتدقوا وجهي. وبنجي تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. أنا كنت بقصفة تباين ألا نجري. والذين يقولون دوأن لسجن سوى ربنا يا أبنجي دمو هب لنا kai mana baiwa min azwajina a cikin matayenmu wa zurriyatina da zurriyarmu su ne ƴaƴa da jikoki kai mana baiwar qurrata ayunin sanyin ido. Idan an ce qurrata ayun min alqurru ne, alqurru kuma shi ne albard ziddul harzi kishiyar zafi. To Larabawa suka ce sanyin ido suna nufin farin ciki ba dan komai ba, sai dan saboda wato dan adam na fitar da hawaye wani lokaci dan farin ciki, wani lokaci dan bakin ciki. To hawayen da suka fita daga jikin mutum in na farin ciki ne sukan zo da sanyi, waɗanda suka fita daga jikin su kuma in na bakin ciki ne sukan zo da zafi. Da haka in sun tashi maka addu'a ta gari sai su ce akarramallahu aynak, Allah ya sanyaya ma idanka, ma'ana Allah ba ka farin cikin da hawaye masu sunyi za su fita daga idanka, wanda hawaye masu sunyi ba su fita sai in farin ciki. Idan suka tashi mummunar addu'a ga mutum sai su ce askanallahu aina fulan, Allah ya zafafa idanun wani, ma'ana ya gamu da hawaye masu zafi, wanda hawaye masu zafi ba su fita daga cikin ido sai in abin da ya faru na bakin ciki. To waɗannan bayi na gari suna cewa rabbana ya ubangiji hablana min azwajina, ka ba mu cikin zurriyarmu da ƴaƴanmu qurrata a'yun, kai mana baiwa da farin ciki, wato abinda zai daɗa mana rai. Duk abinda za mu gani ya zanto wanda zai daɗa mana rai. To shine malamai suke cewa menene abinda zai daɗa musu rai cikin zurriyar su? Shine su samu zurriyar nasu suna bin Allah, tunda abinda aka koro na baya duk ya nuna siffa ce ta halayen mutane na gari, tun daga wallazina yabituna li rabbihim سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله هل يزوانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما فكت وجعلنا kuma ka sanya mu ya Ubangiji mu zanto da muttaqina dangane da masu takawa imaman, wato mu zanto shugabanni. Lafazin imam ko dai mu ce masdari ne, dama masdari idan an kawo shi su da dama zai iya daukan ma'anar jam'i, ko kuma lafazin imam ya zanto wato kamar mufradi ne wanda jam'in sa a imma, wato imam shugaba guda daya, a imma kuma shugabanni. To idan muka dauke shi a matsayin wato mufrad ne, to yana nufin jam'i kenan. Dan ana kawo mufrad a cikin alqur'ani mai girma, ana nufin jam'i a cikin larabci na alqur'ani mai girma. kamar yadda Allah ke cewa masaluhum kamasalil ladzi tawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. Fadan sa cewa allazi kaga mufrad ne kamasalil ladzi istawqada naran har yanzu mufrad ne falamma adaa'at ma hawlahu kaga wannan lamiri ne yake koma zuwa ga mufrad mutum daya dhahaba Allahu binurihim amai da jimi jam'i wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun amma ba ce dhahaba Allahu binurihi wa tarakahu fi dhulumatin la yubsiru sai aka mai da jam'i kenan ana kawo mufrad ana nufin bi jam'i kamar kuma da Allah yake magana tan wala yubdina dhahaban illa li bawlatihin aw hazwa aw istajil alladhina lam yadhharu ala awratin nisa sai aka ce astajil daka ce allazina atibul ba guda ɗaya ba kenan inda yara ne da yawa sai a ce al-atfal kamar da Allah ya ce za balagal atfal minkum al-huluma amma tunda aka kawo tibul an ce ɗaya ne amma da aka kawo tibul sai aka ce allazina lam yazharu wanda da ana nufin ɗaya da sai a ce aw tibul allazi lam yazhar ala awratin nisa amma aw tibul allazina lam yazharu ala auratin nisa kaga allazina din nan la'at ne na atfal wanda atfal mufrad ne amma aka yi la'atin sa da jam'i wanda ke nuna ashe mufrad ana kawo shi cikin alqur'ani ana nufin jam'i waja'alna lil muttaqina imama ga sanyawa mazanto shugabanni kaga imam guda ɗaya ne amma kana nufin me jam'i shugabanni lil muttaqina da masu takawa sai zanto ma'anar ayar ya ubangiji ga sanya mu mun kai matsayi na salaha da masu takawa ma za su koya a wurinmu kamar suna lokawa kansu wannan ka sanya mu mun kai matsayi na salaha da mutane ma za su koya daga wurinmu shine ma'anar waja'alna lil muttaqina imama mahallu shahid a cikin ayar da yake da alaka da babin in har suka zanto a imma waɗanda za a koya a wurinsu kaga sun sunnanta ne kenan kyakkyawar sunna tunda sun zo a imma lil muttaqina ba a imma lil mufsidina ba ba a imma lil mujrimina ba waja'alna lil muttaqina imaman wanda shine mahallin shahid da ya dace da aya da ya dace da babin wa qala ta'ala ubangiji ta'ala kuma yace waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru waja'alnahum sai muka sanya su suka zanto a'immatan wato su jagorori ne shugabanni ne yahduna bi amrina suna shiryar da mutane bi amrina amma da umarninmu kaga kinan suna sunnanta me kyakkyawar sunna duk wanda ya shiryar da mutane bisa ga umarnin Allah ko bisa ga umarnin manzon Allah to lalle sanna sunnatan hasanatan kijiyarsa kuma duk wanda ya shiryar da mutane ba bisa umarnin Allah ba ba bisa umarnin manzon Allah ba lalle ya zanto sunna sunnatan sayyi'atan ina fatan kun fahimta waja'alnahum a'immatan sai muka sanya su ga zanto shugabanni yahduna suna shiryar da mutane kaga ya haduna fi'il ne da fa'il domin ya haduna fi'il mudari'i ne fa'ilin sa shine me wawun din nan na jama'a maf'ulun bihi din sai aka shafe shi suna shiryar da kowa da kowa kenan amma shiryar da suke bi amri da kenan da umarnin mu inda Allah ta'ala to su waye ake wannan yaban nasu ayat tana cikin suratul anbiya ana magana akan annabi ibrahim ne da ɗansa ishaq da jikarsa yaqub wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l al-khayrat wa iqam as-salati wa ita'a az-zaka wa kanu lana 'abidin ila fadun kum bainda an amr ibn jarir ibn abdullah radiyallahu anhu qala kunna fi sadr an-nahar 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من دينار من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم. wannan hadisi an karbo shi daga Abu Amr al-Kunya sakina amma sunansa shine Jarir ibn Abdullah an karbo hadisi daga Jarir ibn Abdullah wato sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana Jarir yace kunna fi sadrin nahar mun kasance a farkon yini idan an ce sadar wato kirji kenan to akan ce sadrin nahar a larabce wato farkon yini kirjin yini ya zama farkon sa kenan domin kirji lokacin da ɗan adam ke fuskantar ka ba shi ne farko-farkon abin da za ka fara gani ba to shi ne sadrin nahar kenan ko na fi sadrin nahar mun kasance a wata rana a farkon yini kamar karfe 8 ko karfe 9 na safe ko makamancin haka inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi me ke faruwa faja'ahu qaumun sai waɗansu mutane suka zo masa fatansa cewa waɗansu mutane suka zo masa ya nuna baƙi ne bai san su ba ba 'yan Madina ba ne matafiya ne yanzu suka shigo gari kila sun kwana a hanyar suna tafiya faja'ahu qaumun sai waɗansu mutane suka zo masa uratun matsaraita ma'ana ba su da tufafi a jikinsu wadatattu baya nufin cewa ba ko kyalle tare da su abin da yake nufi kowa na tare da tufafi amma tufafin da bai suturce ko da ba al'aurarsa gaba ɗaya ba kila sun yi sanawaje kila wani tsohon sanawaje kila wani kirjin sanawaje kila wani kafaɗin sanawaje uratun dai tufafin da dai bai kai a ce masa tufafi ba wanda ke nuna alama ta bukata alama ta talauci mujtabin nimari mujtabin nimar wato ainihin sun sanya annimar annimar din nan shine wato nau'i ne na tufafi kamar mayafi wanda za a ɗora akan kafaɗa wani lokacin da kwarjin na wanda za a ɗora kugu waɗansu kuma sukan ce annimar shine tufafi ne za a linka shi haka sai a huda wuya a sa kamar dai babban riga irin tamu amma ko jamfa babu sai dai ba lallai da sun zo a salon babban riga wanda muka saba ba shine ma'anar mujtabin nimar an gane ko wannan mutane suna sanye da tufafi awil aba ko dai ya zanto annimar ko ya zanto al'aba dukkan su nau'ika ne na tufafi mutaqallij siyo suna rataye da takubbanin su a jikin su ammatuhum min muda mafiya yawancin su daga kabilan mudar suke wanda kabila ce daga cikin kabilan larabawa quraishawa ma suna da asali daga kabilan mudar bal kulluhum min mudar yace kai bari ma dukkanin su ma gaba ɗaya daga mudar wato zancen sa na farko yana nufin mafiya yawa amma daga ƙarshe ya bayar da cewa kai mafiya dukkan su ma 'yan kabilan mudar ne to lokacin da annabi ya gansu a wannan hali fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai fuskar annabi ta canja ta kadu alamar hankalinsa ya tashi dangane da jin tausayin halin da waɗannan mutane suke ciki lima ra'a bihim saboda abin da ya gani tare da su min alfaqati na tsananin bukata ko talauci akan ce alfaqa ana nufin alfaqar wato talauci ko a ce alfaqa ana nufin alhaja dukkan su dai ma'ana tana komawa daya fadakala sai manzon Allah ya fita gida thumma kharaja sannan sai fito fa amara bilal sai annabi ya umarni bil ya umarci bilal fa azzana bilal ya kira sallah wa aqama ya kuma yi iqama fa salla manzon Allah ya sallaci wannan sallar tare da mutane. A nan ba a bayyana kowace sallah wace ba, amma wata riwaya din ta nuna cewa sallar azhar ce. To kaga a nan gurin daidai lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon yini suka zo wajen karfe 9 ko ka iya cewa ko da 10 ne. To a wannan lokaci babu mutane a masallaci, ƴan kasuwa sun tafi kasuwa, masu gona sun tafi gona, waɗanda ke wurin Annabi ba su da yawa. Ga kuma mutane da suka zo garke guda suna buƙatar a tallafa musu. Ga halin da suke, halin da Annabi ya gani a cikin su kawai ya ji kansu kafin ma su bayyana. Da akwai halin da ɗan adam in ya samu kansa a ciki, to kar ka jira sai ya bayyana cewa taimaka mun. In ka gan shi ma kawai shi kaɗai ba tare da ya ce komai ba, sunan shi taimaka mun. Idan ka gan shi cikin wannan hali. To amma manzon Allah a lokacin nan bai yi kela ba, saboda babu mutane da yawa, sai manzon Allah ya tafi gida. Har yanzu a lokacin da azhar ta yi, sai manzon Allah ya fito ya umarci Bilal kira sallah. Bilal ya kira sallah, aka kira sallah, kaga mutane za su tsaya kenan. Aka yi ikama, manzon Allah ya sallaci sallah tare da mutane. Bayan an sallaci sallah summa khataba, sannan sai manzon Allah ya hutuba, wanda wannan ke nuna cewa ashe ko da ba ranar juma'a ba, idan wata bukata ta kama liman na iya hawa minbari ya kira mutane, manzon Allah sai ya hutuba. Fa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Wato ya karanta wannan aya ila akhir al-aya, zuwa ƙarshen aya shine fadin Allah ta'ala, inna Allaha kana alaykum raqiba. Abinda aya take cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane, ittaqu rabbakum, ku tsorata ubangijinku, ma'ana ku sanya wiqaya, ku sanya tsari tsakaninku da azabarsa, tsakaninku da fushinsa. Alladhi khalaqakum, shine wanda ya halitte ku, min nafsin wahida, daga rai guda ɗaya shine Annabi Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, ita wannan rai guda ɗaya daga jikinta ne, daga wani sashin ta ne aka halicci matarsa, kuma daga sashin jikin Annabi Adam ne aka halicci matarsa Hawwa. Manzo Allah ya bayyana daga jikin hakarkari ne. Wa batta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa, daga gare su ne tsohon Annabi Adam da matarsa Hawwa Ubangiji ya daidaita. Wa batta, ya daidaita minhuma, daga jikin waɗancan farkon halitta na biyu ya tsaidaita mai rijalan, mazaje kasiran masu yawa, wani sa'a da mataye su ma kasiran, ko da ba a faɗe ta ba, don kasiran sun farko ta wadatar ba sai an sake maimaita ta ba. Ma'ana dai kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanto wannan aya domin ya tunatar da mutane cewa in ka ga ɗan uwanka na cikin halin katsanuka yi, ko da ba ka san garinsa ba, matukar bil adama ne. Ko da baka san wane ne asalinsa ba, matukar bil adama ne dai. In an bi kun haɗu a can sama, in ku kwaɗu a kusa ba, kun haɗu a can nesa, shine wurin Annabi Adam da kuma ta sahawa. Yadda hikimar manzon Allah ke ya fara buɗe wannan dan ya tunatar da mutane insaniya, dan adantaka, ya tunatar da kai yan uwantaka ta dan adantaka, ko da babu jini a tsakaninku. Wani lokacin ma ko da ma ba musulmi bane ba, ko da kafiri ne shiga cikin halin kakalika yi, a tunatar da kai dan adantaka dai, cewa kun haɗu da wani asali wanda ya kamata ka ji kai, wanda wannan jin kan bi ne ga Allah da zaka samu lada a kai. An gane ku? Da haka sai Annabi ke bude hudubar sardama da wannan aya. Allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaa'aduna bihi. Ku ji tsoron Allah da kuke roƙon junanku da shi. In za ka cewa wani da Allah ba ni kaza dan Allah, zo ka raka nuri kaza dan Allah, da Allah wani zo ka tallafa min da kaza. Allazi tasaa'aduna bihi wal arham, kuma ku ji tsoron dangantaka, kar ku yanke ta, ya kamata ku kiyaye dangantaka kenan. Inna Allaha kana alaykum raqiba, lalle Ubangiji ta'ala ya zura ido akan ku, yana yi watar ayyukan ku da maganganun ku. Raqib min al muraqaba ne, shine al muhafazatu ala sayyi, kiyaye abu da bin diddigin a ga wannan abin ya yake daga ina yake ina zaki. Lalle Ubangiji ta'ala yana muraqabar ku, yana kula da ku, yana lura da ayyukan ku da maganganun ku a daren ku ko ranar ku. Da manzon Allah ya karanta wannan wal ayatul ukhra, sai kuma ya karanta daya ayar allati fi akhiril hajari, wadda take karshe karshen suratul hajari. Fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, ko wace rai ta lura ta ga me ta gabatar na alkhairi ko kishiyansa. Li gadin, dan gobe, ba gobe sai mu na asabar gobe lahadi ba, gobe ta gobe kiyama. kowace rai ta duba ta ga mai ta gabatar dango bi wata kulla ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokarsa innallaha khabirun bima ta'malun. Kun ga a cikin wannan wato karshen fahimtar sako na alqur'ani kenan. A farko annabi zai fara da ayat da aka rubuta ya ayyuhan nas liyuzakkirahum bil insaniyya, dan ya tunatar da su alaka ta dan adantaka. A nan gurin kuma sai ce ya ayyuhal ladina amanu liyuzakkirahum bi alaqatil iman, dan ya tunatar da su da alakar imani. Ma'ana waɗannan mutane kun haɗu ta kasancewa su ƴan adam, ko dan wannan ya kamata ku ji tausayinsu. Bugu da ƙari kun haɗu ta ɓangaren musulunci, in aka haɗu ta musulunci kuma ya kamata a ji tausayin mutane kenan. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, ku tsare dokar Allah, lalle Allah madaukakin sarki mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa. Bayan ya karanta wannan aya sai ya ce mai tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i durrihi min sa'i tamrihi. Yana maganan dinar sadaka da dinari, yana maganan sadaka da dirhami, yana maganan sadaka da tufafi, yana maganan sadaka da sa'i na bur shine alkama, yana maganan sadaka da sa'i na tam shine dabino. Wato tunda mutane ne ga alama bukatar su iri biyu, bukata ta me za a ci, bukata ta me za a daura. To sai manzo Allah ya riga ya zaburar kantawa ayi sadaka da dinari, ayi sadaka da dirhami, wanda wannan kudi ne. Wanda ba dinari da dirhami a gidansa yayi sadaka da tufafi, kila wani da rarar tufafi da ya ajiye gida, wanda ya wadatu da su, ko ma dai bai wadatu da su ba yana da guda uku ko hudu ga dan uwansa ba da kudi a ce tallafa masa kenan. Kuma yayi sadaka da gur wanda kayan abinci ne, yayi sadaka da tam wanda ke kayan abinci ne. Manzon Allah sai ya zabular kan ayi sadaka da wannan. To abin da nake so ku zura ido, fi'ilin tasaddaqa rajulun min dinarihi, tasaddaqa fi'ili madhi ne, yatasaddaqu shine fi'ili mudari'i, tasaddaq shine umarni yi sadaka. Amma idan aka ce tasaddaqa yayi sadaka, to manzon Allah ya kawo fi'ili madhi, amma yana nufin fi'ili amri kenan. Tasaddaqa rajulun min dinarihi, lalle kowane mutum yayi sadaka da dinarinsa in dinari gare shi, min dirhamihi da dirhaminsa in dirhami gare shi, min tsaubihi da tufafinsa in tufafi gare shi, min sa'i gurrihi da sa'in alkama in yana da shi, min sa'i tamrihi ko da sa'in dabino in shi yake da shi. Ba za ka sai ta sadaka yayi sadaka ba, don lokacin ba su riga suka yi ba. Cewa yayi ta sadaka fi'ili madhi ne, amma yana nufin ne umarni, yana nufin fi'ilil amri. Ku lura da wannan a cikin larabci, su lura ma fi'ili madhi yana zuwa ko yana nufin fi'ilil amri ko yana nufin fi'ili mudari. Wani lokacin mudari kuma yana zuwa yana da kuma fi'ili madhi. Ubangiji ce ita tarabati sa'atu wa intakal kabar, ita tarabati kamar ta riga ta zo, ata amrullahi kamar ta riga ta zo, waja'a rabbuka wal malaku, ubangijinka ya riga ya zo da mala'iku sahu sahu, amma ya riga ya zo din yanzu, ma'ana ya ce zai zo nan gaba ne, zai zo ranar tashin kiyama, yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila, al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirina asira. Bai riga ya zo ba, amma sai ce ya zo dan tabbatuwar zuwan babu shakka. Kiyama bata zo ba, amma sai ce ta zo, azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa, ata amrullahi fala tastajilu, tare cewa nan gaba za ta zo, amma sai ta zo dan tabbatuwar zuwan ta. Allahu yasfi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas, ubangiji ke zabar manzanni cikin mala'iku da cikin mutane, yake zaba, ya riga ya gama zaba, ko kuma yana cikin zaba har yanzu ya gama zaba, tunda a cikin ne mutane ya riga an kammala, tunda manzo Allah shine karshen manzanni. Amma sai ce yasfi, ya kawo mudari, amma yana nufin me madi, ma'ana istafa, ya riga ya zaba tun istafa, ya riga ya zaba, domin duk abin da ya riga ya kaddara tun ya riga an kammala. Rufi azal al-qalam wajabat as-suhu, tare da haka sai kawo mudari lidzalati al-madi tahaqquqan li wujudi shay. Ina fata an fahimta. Manzo Allah ya ce sadaka rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi, ma'ana yana zaburar da sahabbai kowane ɗaya ya tashi, mai sadaka da dinari ya kawo, wanda zai sadaka dirhami ya kawo, wanda zai bada tufafi, wanda zai bada abinci duk ya kawo. Hatta kana, har manzo Allah ya kai matuka ya ce walau bi shikki tamratin, kai koda da rabin dabino ne, dabino guda ɗaya gare ka tsaga ka kawo rabi don ka jefa rabin ga baki ka kawo rabin gaban manzon Allah don a har da a tallafa a wannan kowa zai ya kawo. Yanzu abinda wannan ke nuna mana al'ummar musulunci in ta tashi yin kowane irin aiki ta sa a gaba na musulunci, ba sai masallaci ba, ba sai makaranta ba, kowane irin aiki ta tashi yi ba a kallon waɗansu mutane a ce su kaɗai ake jira su ne a tajire, kowa ne zai bayar. Duk wanda yake da ɗan kaɗan baya bayarwa, to in yi samu da yawa ba zai bayar ba, kowa zai bayar gwargwadon halinsa. Yayin da wannan zai iya bada miliyan ɗaya, wannan kuma a iyakacin ƙarfinsa naira ɗari zai iya bayarwa sai bayar. Wanda duk zai iya bada naira ɗari ba tare da ya ji komai ba, ƙarshen ta ma idan ya bada naira ɗari yanzu kafin ya je gida ya manta da ya bada naira ɗari, amma tare da haka sai kuma ya dawo sai bada naira biyar, kaga ya yi rowa. Ina 99 ɗin kenan kuma, kaga ya yi rowa. To amma galibi mutane duk lokacin da aka yi maganar taimaka wa addini, tallafa ma addini, sai kowa ne kallon cewa su wanda suka zo da manya-manyan motoci, wa ya zo da jeep, wa ya zo da Honda Accord, wa ya zo da kaza, wa ya zo da kaza, shi ba da shi ake ba, da keke zo da Vespa ya zo mai sigila, saboda haka ba da shi ake ba. To amma sahabbai gashi kowa na bayarwa, tunda manzon Allah ya ce mai dinari ya bayar, mai dirhami ya bayar, wanda ba da dinari ya bayar, ba yana da jatan kaya da zai bayar ba, ya ɗauko jatan kaya ya bayar, wanda ba da jatan kaya da zai bayar, ba yana da sa'i na burri, sa'i na tamri ba, sa'i guda ɗaya, kaga bai kai kwano guda ba. Domin sa'i guda shi ne mudannabi guda nawa, mudannabi huɗu kenan ba, ya kawo ko kwano ɗaya bai kai ba. Manzon Allah ya ce ya kawo, har ya kai muku rashin kai walau bi jikin tamrati. Ko da tsagin dabino ne, in dai shi ne ƙarshen abin da za ka iya bayarwa, wallazina la yajiduna illa juhudahum, wanda ba su da abin da za su bayar sai maƙurar ikon. To kaga wannan kenan shi ne maƙurar ikon, ko da shi ne manzon Allah ya ce ka kawo. Shi manzon Allah ya faɗi wannan magana sai ya dakata a nan. Fa ja'a rajulun min al-ansari, sai wani mutum ya zo cikin mutanen Madina, bi surratin, da wata jaka. Idan an ce surra ana nufin jaka kenan. Wannan mutum da ya zo da jaka a hannunsa, kadat kaffuhu ta'jizu anha, tafin hannunsa ba ta kusa ta kasa ɗaukan jakar saboda nauyi, kamar da hannu ɗaya ba zai iya ɗagawa ba. Bal qad ajaza, jarir ce kai ya ma kasa ɗagawa da hannun guda. Thumma katabu annasu, da ya zo sai ya ajiye gaban manzon Allah, ba wanda ya fara kawo komai sai shi. Lokacin da annabi sai a taimaka a tallafa kowa sai shiru, wannan kallo na wannan kallo na suka shiru, sai wanda mutum ya tashi sai ya gida sai tuntumo wannan jaka sai ya kawo ya zo ajiye gaban manzon Allah. Ajiyewa gaban manzon Allah ke da wuya, sun mata tabu annasu, sannan sai mutane suka rinka bin juna, kowa na rigikar a bashi a baya, wannan ya je gida ɗauko, wannan ya je gida ɗauko kayan abinci, wannan ya kawo tufafi, wannan ya kawo kuɗi, suna ta kawowa gaban manzon Allah. Jarir ce hatta ra'aitu kaumaini, har sai da naga tari biyu gaban manzon Allah. Al-kaumu tari daya, ana tara abu haka da ya turu ya tsiri shi ne tari babban shimfiɗa ko an gama ko ne. Hatta ra'aitu biyu gaban manzon Allah sun sulla abinci ne, wasu ya bi sai kawo tufafi ya jefa nan, har sai da aka da yi wannan kana walƙiya ba saboda farin ciki da annabi ke. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah ya tsara mutum Allah tabbata gare shi yake, man sanna fil islam sunnatan hasanatan, dukkan wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna cikin musulunci, falahu ajruha, dukkan mu da kuma an ba su ladan ajrin wanda suka yi koyi da shi a wannan majalisin kafin a tashi. Wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan, amma wanda ya sunnanta mummunar sunna ko a cikin musulunci, kana alaihi wizruha, to zunubinta yana kansa. Wa wizru man amila biha, da zunubin wanda ya aiki da ita min ba'dihi, bayansa. Min ghairi an yanqusa min awzarihi shay, ba tare da an tauye wani abu da zunubansu ba. Ma'ana yadda idan aiki alkhairi kai za a baka ladan da ladan adadin wanda suka yi koyi da kai, haka idan kai aikin barna ka koya mutane suka yi koyi da kai za a baka zunubin ka kuma da zunubin adadin wanda suka yi koyi da kai. Ba wai na za a dauka ba, kuma na kowa za a ba shi da shi. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun, ko dole za a kama su da abin da sai, amma kuma adadin su kuma za a dauki wannan zurbin kuma dora ba akai. Wala yahmilunna athqalakum wa athqalam ma athqalihim wa la yusalunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun, lalle za a dibga musu nauyin ayyukan su tare da waɗansu ayyukan munana haɗe da nasun da suka yi. wannan munanan fa wato na wadansu kenan da suka koyi da suka koyawa karna liyamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzaril ladzina yudillunhum bighayri ilmin da azaba musu la adzunubin mugun angiskin da suka ranta cikin kiyama da zunubin adadin mutanen da suka fata kuma sai an kara musu wannan to kaga wannan abun ya fito yanzu wannan hadisin ya fito mana da dai abun asarari wato fallalar wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna da kuma wanda ya sunnanta mai mummunar sunna wannan hadisi lalle ba karamin hadisi bane mai babban al'amari cikin nuna mana mu yi aikin alkhairi ko mu koyar da mutane alkhairi mu nisanci shari kuma kar mu koyar da mutane shari shi yasa mai aikin zunubi a koyi inda ba wanda ya gani yana da dama sama da mai aikin zunubi a sarari zunubi muke magana an gane ko mai aikata zunubi a sarari bayan ya aikata kuma wannan motsin da ya yi a sarari kamar yana taimakawa wajen yaduwar abin ne to duk wanda ya koyi da shi kuma yana da adadin mutanen da suka koyi da shi akan wannan barnar ka san mutane muna da wani tunanin cewa wani idan yana zunubi a koye a zahiri baya yi sai ka ce a munafiki ne ba kusan abin da yake a koye ba munafiki bane ba dan shi munafiki shine wanda ya koyi kafirci a zuci ya bayyana imani a kan harfi to wannan matsalar sa ba kan kafirci da imani bane ba ya riga ya yarda da Allah kuma ya riga ya yarda da haramcin wannan aikin da yake na barna ko na zina ko na kan giya ko na tafiya ya san zunubi ne saboda sanin zunubi ne ma yake jin kunyar a ganki yayi a sarari har sai ya koyi inda ido baya ganin su yayi wallahi na barin suna da sauki wannan wata rana zai tuba dan idan kuka ji yaro ganin zai jiga rasa inda zai ya zai ba da za a yi amma wanda yake karfin zai yi ya ma bude gidan a zo a yi misali mutum ya yi zina kuma ya gina gidaje ma yake duk karo su zo su zauna ko ma bai ba karo ba ya ajiye babaren da ya san cewa suna kawo matan banza duk ya shiga ciki ba bambanci da gidan karo wancan kawai an ce lanta ne amma ka ajiye gida kuma ka san babare na ciki kuma suna kawo matan banza suna kwana da su a ciki bai bambanci da gidan karo ko kai gidan ba malin karo ba ne ba amma ka ajiye arna a ciki kuma suna aikin mutan a cikin gidan bai bambanci kenan kuma ko ka ajiye arna kuma suna sayar da giya a ciki duk bai bambanci kenan a ciki dukkan wanda ya bayar da mafaka ga wani mai aikin barna fa yana cikin la'anta da manzon Allah ya la'anci mutum guda hudu cikin hadisin ba mutum guda hudu manzon Allah ya la'anta la'ana Allahu man zaba hadirin da wanda ya yanka wa dan Allah ba manzon Allah kuma ya ce Allah ya la'anci mutumin da ya manana wa iyayensa sannan Allah ya la'anci man awa mubtasan wanda ya bayar da mafaka ga mai barna mai barnar nan mai bid'a ne ko mai sabo ne ka ba shi mafaka ya ci gaba da yi wannan barnar ko wannan bid'ar ko wannan sabon Allah ya la'ance ka sannan kuma la'ana Allah man khayyara manar al-ardi dukkan wanda yake iyakar kasa ko iyakar fuloti shi ma Allah ya la'ance shi daidai tsami dai idan mutum ya kwaci na fulotin wani ranar tashin kiyama tsawon kasa tsawon kasai guda bakwai za a sa yaji tsawon kasai guda bakwai a masa turka a yi masa abun wuyan da siya tsawon siya jefa cutar jahannama to na ga wanda suke kwace filin ba gaba daya su kwace gonar gaba daya dani dai fa kaci na iyakar gonar mutum ko abin nan ga shi manzo Allah ya la'anci mutum ina ba da kun fahimta da kyau saboda haka kenan wannan hadisi ba karami ba ne ba lallai ya kamata mutane su lura da shi aikin barna kar ka yadda kai iyakacin kokarinka ka nisance shi idan ka jarrabu sai ka yi karka ya saka karantar da mutane su yi dan in ba haka ba zunubi ne kan zunubi la yajibu Allahu al-jahr bis-su'i min al-qawli ko ba haka bane ba ba a san a bayyana mummunan abu so ake a tsarkake kasa da shi a tsarkake gari da shi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha qawluhu mujtabin nimar mana zai fassara mana da dai gun kalmomi da ke cikin hadisin manzo Allah ce mujta abin nan jarire ce mutane sun zo mujtabin nimar yace huwa bil jim wato da jim kenan wa ba'da alif ba'un muwahhada bayan alif kuma ga fatan gurin mai dugo daya wan nimaru abinda yake kira da nimaru jam'u namira shine namira wa hiya kisa'un min sufin mukhaffaf shine tufafi da aka yi shi da suf au da gashin tumaki kenan gashin tumaki mukhaffaf kuma yana da zane zane to wannan shine ake kira annimar. An gane ko jam'i ne na kalmar namira, wa ma'ana mujtabiha, abinda yake nufi da mujtabiha ay labisiha qad kharquha fi ruqutihim, wato suna sun sanya wannan tufafin sun huda wuya a jiki sun sa a daidai inda kansu zai shiga, kamar dai zan kwatanta mana da su. Wal jawbu, idan an ce al jawbu al qata'u kenan, yankan abu ko yanke abu ko huda abu. Wa minhu qawluhu ta'ala wa samud allazina jabu as-sakhra, ma'ana waɗanda suka huda duwatsu kenan, bilwat aina hatuhu wa qata'uhu, wanda suka tsaga dutsen suka huda shi. Wa qawluhu tama'ara, da yace tama'ara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ayn al muhmala, da aynu din da ba ta dago ai ta gayyara, ma'ana sai fuskar sa ta canja. Wa qawluhu ra'aytu qawmayni, naga qawmayni bi fatah al kaf, da yawa kaf din nan fataha, wa dammiha, a wani larasin ka ai cewa qawmayni, ra'aytu qawmayni ko qawmayni, ai subrataini, naga tari guda biyu, domin subra wato tari kenan. Wa qawluhu ka annaha muzhaba, da yace ka annaha muzhaba huwa bizal al mujama, da zal wanda ake wa dugo a sama, wa fathil ha wal ba, ha din nan ha ba za a yi mata fataha, ba ma za a yi mata fataha, al muwahhada ba din mai dugo daya. Qala al qadi iyad wa ghayruhu, haka qadi iyad yace haka kalmar take muzhaba, sai yace wa sahafahu ba'dhum, wadansu suna rubuta shi ba daidai ba, suka yi kuskure. Fa qala, suka ce mai mudhana, a maimakon muzhaba suka ce mudhana, bidalin muhmala, da dal mara dago, wa dhammil ha, ha din kuma ai mata dhamma, wa bin nun, da kuma nunin. Wa kaza dabatahu al-Humaydi, haka al-Imam al-Humaydi ne daga cikin malamin Imam al-Bukhari ma yi dabtun sa. Wa sahihu al-mashhur huwa al-awwal, abin da ke ingantacce ko mafi shahara shine muzhaba. Wal murad bihi ala al-wajhayn, abin da duk ake nufi da wannan kalma, sawa'un mun ce muzhaba amma ko mun ce muduhuna, imma mun faɗi wancan ko wancan. As-safa'u kalli wal istinara, da haske. As-safa'u wal wala, wal istinara, da hasken abu, shine abin da yake nufi. Sai manzon Allah ya fito, wato fuskar sa ya ta'allal ka annahu muzhabatun, muzhabatun wato kamar zinariya, ko kamar abu mai kyalli, ko kamar abu mai haske, ko ma manzon Allah mai haske ne. Ina fatan kun fahimta. Wato kaga a nan gurin nake so in kare mana bayani dangane da wannan hadisi. Yazo da dama waɗanda suke da'awar akwai kyakkyawar bid'a suna kafa hujja da wannan hadisi, sai ce a manzon Allah ce wanda ya sunanta kyakkyawar sunna, wanda kuma ya sunanta mummunar sunna, sai suka ce to su bid'a su ai kyakkyawa ce, to kuma sai suka kafa hujja da hadisi. To ba abu mai daureke cikin hadisi, sai ka rasa ina hankulan mutane suka tafi a cikin hadisin, tun daga farkon sa har ƙarshen sa akwai inda kalmar bid'a ta fito, ba inda kalmar da take da sunadarin ba da 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 ainun take a cikin hadisi. Ba da a min ayi tasrifin min tafarihi, a babu cikin hadisi. Ana magana akan sunna, mu ko dama mun ce sunna kyakkyawa, mu dama ba maganar sunna ba ce, maganar da yake bid'a. Shin bid'a akwai kyakkyawa? Sai suka fita daga wannan, sai suka koma sunna akwai kyakkyawa akwai mummuna. Mu ko maganar sunna ake, maganar da yake bid'a, to me kawo ta a cikin wannan hadisi? Ina fatan kun fahimta da kyau. Saboda idan muka rike wannan, ba sai wani ya ce an ce man sunna sunna hasanata, ma'ana duk wanda ya bi da kyakkyawa kenan. Sunna sunna hasanata ne wanda ya bi da kyakkyawa, ya za a tafi da hadisin haka. Yaya hankali zai dauki wannan? Ina kokarin rubuta da lokacin da yake ba da wannan fassara. Abu na farko kenan. Sannan abu na biyu, manzon Allah ya sanya wa sunna kyakkyawa da sunna mummuna. Wato sunna kyakkyawa abinda yake da asali a shari'a, aka yi yadda annabi yake. Sunna mummuna abinda baya da asali a shari'a, ko kuma yana da asali amma an yi shi baya da annabi yake ba, duk ya zo mai kenan mummuna. To ko me yake nufi da sanna sunnatan? Man sanna sunnatan, sanna shin yana nufin ya fara yi ne, ko kuma ya zartar da umarnin da aka ce masa yi? Domin as-sannu zai iya zantowa sannun bi ma'ana tamfiz, ko sannun bi ma'ana tashri'i. An gane ku? Man sanna bi ma'ana nafaza, ko man sanna bi ma'ana shara'a. Ina fatan kun fahimta da kyau. Ma'ana wanda ya sunnanta kyakkyawan abu, me yake nufi da sanantawa ya fare shi ko kuma ya zartar da umarni lokacin da aka ce yi ya zartar da umarni amma idan aka ce wanda ya sunnanta mummunan abu ya zartar ne kamar yadda aka ce yi ko kuma ya fare shi bayan da babu shi ya fare shi abinda kawai za ku fahimtar shi idan aka ce ya sunnanta kyakkyawan abu ma'ana ya zartar da umarni bayan an ce a yi mutane sun daina yi shi zo fara daidai dan shi ne abin da sababin hadisin yau ga wanda mutum manzo Allah ya ce ku yi sadaka a yi sadakar dinari a yi ta dirhami a yi ta tufafi a yi ta dabino a yi ta alkama ba wanda ya fare sai shi ya zai ne lokacin da ya fara da wani sabon abu ne cikin addini ko abin da ba ku ji addini dama ku yi sadaka a addini tun kafin wannan hadisin bugu da ƙari kaddara ma babu sai alannan annabi ya sunnanta ya ce a yi annabin ne ya sunnanta shi ne ya zartar da umarni to da haka karka kirkiro wani abu da bayan baya da asali duk abin da za ka yi in kana so ya zama kyakkyawa sai zanto zartar da umarni ne kai ba farar ka kai ba dan idan ka fare shi ya zanto sunnatar sai ya zanto na in zartar da umarni ne kai bayan da ma ta akwai dalilan da suka ce a yi ya zanto ne sunnatan hasanatan kai ina fatan kun fahimta dan haka man sanna sunnatan hasanatan ka iya cewa man ahaya sunnatan hasanatan kenan amma man sanna sunnatan sayyi'atan man ahadatha sunnatan sayyi'atan yani allati la asla laha shar'an ina fatan kun fahimta da kyau dan wannan shine zai fice ka lokacin da duk ka samu wani dan bid'a wanda yake kafa hujja da wannan hadisin wajen inbantuwar bid'a wajen cewa akwai bid'a kyakkyawa mu kuma mai daba akwai bid'a kyakkyawa dan wannan hadisin da ya ba za a kafa hujja da shi cewa akwai ne kyakkyawar bid'a ya riga abu guda ɗaya da za su iya kafa hujja da shi sai su ce maka to ai Umar ɗan Khattab ya zo ya ga mutane sun haɗu suna sallar tarawihi sai ke ni'matil bid'atu hadhi ni'matil bid'atu hadhi yace madalla da wannan bid'a to fadan Umar cewa madalla da wannan bid'a wato kenan dalilin ne kan cewa akwai ne bid'a kyakkyawa to a nan gure idan mutum ya kawo wannan farko dai mun sallama da rubutu da Umar ɗan Khattab ya faɗi wannan ya rage kafa hujja da shi wannan kyakkyawar bid'a to a nan dai ba mu sallama ba saboda bai mu sallama ba ga shi Umar ɗan Khattab ya faɗa akwai hanya ta nesa akwai hanya ta kusa hanya ta kusa annabi ya ce kullu bid'atin dalala sai Umar ya zo ce akwai kyakkyawa maganar wa za ka ɗauka kina fatan kun fahimta shi annabi ya ce duk bid'a ba ta da kyau sai Umar kuma sai ya zo ce ga wata kuma kyakkyawa maganar wa za ka ɗauka ku ga damu saboda mai annabi yana da garanti din baya kuskure amma akwai wanda zai iya rantsuwa Umar ɗan Khattab baya kuskure to da bin maganar wanda baya kuskure da bin maganar wanda yake akwai tsammanin zai iya kuskure yayin da maganganun suka ci karo da juna wanne za a gabatar wanda ba qaulul ma'sum muqaddamun ala qawli ghayril ma'sum maganar wanda yake ma'sumi shi za a gabatar kan maganar da wanda yake ba ma'sumi ba abinda muke kafa hujja da wannan lokacin da Abdullah dan Abbas ya faɗaitar da mutane cewa in za a aiki haji a yi kamar su sai wani ya zo ce mana ai Abubakar ya ce a yi ifradi Umar ya ce a yi ifradi abu Abdullah da Abbas ya ce yushiku an tanzura da ku hijaratun min as-sama aqulu lakum qala rasulullah wa taquluna qala Abubakar wa Umar ya tsara kiran za a yi muku ruwan zuwa su daga sama in ce muku annabi ya ce ku kuna kai Abubakar da Umar sun ce Abdullah da Abbas ce wa za a yi muku ruwan zuwa su daga sama in ce muku annabi ya ce ku kuna kai Abubakar da Umar sun to ko da Abubakar ya goyi bayan Umar wajen wannan to bulan kala Umar shi kadai ne kan da imatul bila azwaj kaga wannan hanya ta kusa kenan wanda za ka dauka ba ta da tazara mai yawa hanya ta biyu mai tazara shine da ka ce masa me Umar ke nufi da ni'matul bidu azhaj na farko al bid'atu tana da ma'anar ta na lugar larabci tana da ma'anar ta na istilahi ma'anar ta na istilahi shine aikata abu ba tare da abin yana da asali a shari'a ba da nufin in an aikata za a samu lada wannan ba shine bid'a ba a shari'ance amma bid'a kuwa a harshen larabci shine abin da yake sabo sawa'un sabo wanda da san babu shi ko kuma da ma san akwai shi mutane sun batar da shi wani ne ya sabanta shi ina fata mun fahimta biki na daukar ma'anar me badi ko bid'a sabon da baya da asali a da ko sabon da yana da asali amma yanzu wani ne yayi ne ya sabunta shi har mutane sun manta da shi sai zo ne ya sabunta wa mutane ya tunatar da su shi ina fata an fahimta to maganar Umar din tana nufin wannan ma'ana ta farko ko ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu saboda mai sallan tarawih ne yazo sa mutane suna cikin jami'i sai ce ni'matul bid'a to hazi me yasa muka ce ma'ana ta biyu ake nufi saboda annabi ya sallan tarawih tare da mutane yayi a daren farko wadannan suka zo suka ganye suka bi shi wace gari sai mutane suka karu wace gari a daren uku sai a karu sama da haka a daren na hudu sai masallaci su ga har waje sai manzo Allah yake fitowa har gari ya waye sai ce abin da yasa ban fito ba ina jin tsoron kar in fito a wajabta muku ita ta zama wajibi in ko aka wajabta muku ita ba za ku iya ba daga nan annabi bai sake fitowa ya sallan tarawih tare da su yayi wannan kiyamul lailin tare da su ba a cikin jami'i sai kyale su a haka kaga yanzu anan annabi ya taba yin tarawih kenan jami'i tare da mutane har sau nawa ko su ɗaya annabi ya taba yi ba ya zama ya sharra'a ba to wala tarawih su uku to tunda annabi ya daina yi din nan dan gudun kar a yi mai kar a wajen tawa mutane tunda wahayi na iya zo masa a koyaushe a ce ta zama wajibi bayan shudewar annabi kai kuma za ka zo ka ce ba za ka yi ta sai mummuna to wannan abin ya zo mummuna a wurin Allah wannan su ba waɗansu daga cikin malamai suna faɗa amma ba dai a yawan faɗanta a nan sosai da sosai kila ko ba su san hadisi ba ne ko abin nan to wannan hadisi farko dai ba maganar annabi ba ce maganar Abdullahi dan Mas'ud ne farkon magana kenan kuma ya inganta Abdullahi dan Mas'ud ya faɗe shi ba annabi ya faɗa ba Abdullahi dan Mas'ud ne to ya rage menene ma'anar mara ahul muslimuna hasanan فهو عند الله حسن وما رأوا المسلمون سيئا فهو عند الله سيء abinda duk musulmi sun gani kyakkyawa to wannan abin kyakkyawa ne wurin Allah abinda duk musulmi sun gani mummuna wannan abin yazo mummuna wurin Allah me wannan zance na Abdullahi dan Mas'udi ke nufi to idan kana so ka fahimci zance kullun kar ka dauki jumlar karshe da ko ta farko yayin da duk aka ce an baiwa mutum dama yayi magana ta minti biyar baka zo ba sai bayan yayi minti hudu yana magana sai ka riske minti ɗayan ƙarshe dan Allah zaka iya hukunci kan maganar sa sai ka tambaya ko da bayan baka na kila ya faɗa dan sa'a bai kila abinda kake so ka ce tuni ya riga ya faɗa da ka tashi ka ce zan ci gyaran ka baka ce kaza ba tunda sai Allah sai ya fushi da dariya ai baka nan ga bunka zo ya faɗa ko ba haka ba to Abdullahi dan Mas'ud ya faɗo wannan magana cikin dogon zance ne yace Ubangiji ta'ala ya laika zukatan bayi a ƙarshen zamani sai ga mafi ingancin zuciya ita ce zuciyar manzon Allah da haka sai ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin khatimun nabiyyi ne wa babul mursali sannan Ubangiji ya sake leƙa zukatan bayi sai ga mafi ingantuwar zukata sune zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka kasance tare da shi wajen sulhul jam'i wajen auratayya wajen mu'amala na rayuwa sai ya ɗauki shi ya kawo su suka haɗa zamani da shi sai ce to duk abinda musulmai suka gani kyakkyawa wannan abin kyakkyawa ne wurin Allah abinda musulmai suka gani mummuna wannan abu mummuna ne wurin Allah a lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ke maganar musulmai su wa ne musulmai a wannan lokacin sahabbai ko ba haka ba ko akwai wanda ba su ba ashe kenan abinda ayar take nufi abinda sahabbai suka gani shi a matsayin kyakkyawa to lalle wannan abin kyakkyawa ne wannan Allah abinda sahabbai suka gani a matsayin mummuna to wannan abin ya zama mummuna wurin Allah to sai yanzu na kirkiro aiki ko ka kirkiro aiki ko na kirkiro ibada ko ka kirkiro ibada sai mu dauka mu gwada ta da ayyukan mu sahabbai da maganganun su in ta dace da maganganun sahabbai da ayyukan su ya zama mai kyakkyawa in ba ta dace ba ya zama mummuna tunda shi yana nufin musulmai dan al-muslimuna anan gurin suka ce ba lamul istigrat ba ce ba lamul ahad ce lamul ahad ma'ana waɗanda na ambata tun nan cewa Allah ya zaɓi zukatan su ne suke nufin dan abin da suka zaɓa to ya zama kyakkyawa wurin Allah dan abin da su dauke shi mai kyau ba kuma Allah bai dauke shi a matsayin mai kyau ina ba da kuma yanda to kun ga wannan yadda wannan asali ne ke na Abdullahi dan Mas'ud waɗansu ma suka ce kaddara musulmai ɗin aka ce banda sahabbai mara ahul muslimuna hasanan fa huwa inda Allahi hasanun
وما رأاه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء قدر المسلمين أكتشي شين أنا نفهم كوانا تيا دجتكين تيكون مسلمين كوكما مالمين دجتكين الأمة المسلمين dai idan kace duk abin da kowane musulmi ya gani kyakkyawa ne wannan abin yana kyakkyawa a wajen Allah an yi ku za ka yi labari a haka dole zan zo ganin zuwa nan wurin ake izina da shi ganin malam madalla to ganin malaman nan shin malaman Kano kadai ko na Zaria kadai ko na Kaduna kadai ko kuma malaman duniya idan kansu ya haɗu kan abu kaza na da kyau malaman duniya ba malaman Kano kadai ba ba na Zaria kadai ba ba kuma na Saudiya kadai ba na Kuwait kadai ba wannan sai ya zanto hujja ne fi babil ijma'i wannan maganar asar dana ana kafa hujja da shi ne dangane da cewa ijma'i hujja ne tunda an ce abinda musulmai suka gani kyakkyawa kaga musulmai anan gurin ana da malamai masana Qur'ani masana hadisi duk abinda suka yi ijtihadi kan ya haɗu kan cewa kyakkyawa ne to Allah ma yarda kyakkyawa ne duk abin da suka yi ijtihadi baya da kyau to Allah ma yarda cewa baya da kyau tunda manzon Allah ce la tujtami'u ummati ala zalala al'umma ta kanta ba zai haɗu ba kan banza in dai musulmai suka yi ijma'i ana nufin malamai gaba daya kan haramcin abu to Allah ma ya riga ya dauka haramun ne da haka yi kaddara suka yi ijma'i ko ba nan wannan abin ya zama haram to ashe kenan mara abu muslimu na ba ana nufin mara abu ba'dul muslimina ba domin duk dan bid'an da ya kawo bid'a yace zai kafa hujja da mara abu muslimu da sayyi'an yana nufin duk musulmi ne sai ga wannan abin yana da kyau ko waɗansu cikin musulmai to hadisin kuma yana maganar kan dukkan musulmai domin ko da cikin bid'ar wannan yana bid'ar wannan yana bid'ar sai ka samu wannan yana ganin bid'ar sa ta fita wancan kyau wannan kuma yana ganin wancan ta fita wannan kyau ko ba haka ba to cikin su wa za a dauka ki nan kuma idan aka ce ma da abu musulmi ne hasanun fa wa inda Allah hasanun shi ya dauka a matsayin kyakkyawa ne wani dan bid'ar kuma yace ba wannan bane ba ga wani shine kyakkyawa kai kuma dan suna ka zo kace da na wancan duk ba kyakkyawa bane mummuna bane kuma dukkan ku sunan ku musulmai wannan yace mummuna wanda yace kyakkyawa to ya za a yi shi kenan zai zama kyakkyawa nan take kuma ya zama mummuna nan take dole sai dai zama mai daya ko dai zama kyakkyawa ko zama mai mummuna to kuma lokacin nan kenan ashe ba maganganun ku bane hujja sai a koma mai in dai kuka yi sabani maganar wani ba ta zama hujja kan dan uwansa sai dai maganar Allah sai maganar manzon Allah fa in tanazatu bi shay'in farduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir amma in kuka yi ittifaqi to abin ya zama hujja in kuka yi sabani ko maganar kowa ba hujja ba sai a koma asalin hujja shine qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimci wannan wannan zai wayar mana kai da dama akan bid'o'i da dama da wani lokaci suke sarkafe mana ko mu samu malamin bid'a ya ce mana kaza mai kyau ne ko bid'a kyakkyawa ko a ni'matul bid'atu ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala laysa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibn adam al-awwali كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنكروا حديثي دقى عبد الله دم مسعود الله شكال داقة ليس سوبي شيد ما هي تنسى رضي الله عنه والله قال داقة ليس كي شيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكروا للي من الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي ليس من نفس تقتل ظلما ba wata rai da yau za a kashe ta dan zalunci ba tare da ta taka ko ta zubar ba illa kana ala ibn adam al-awwali bace sai ya zanto akan dan adam din nan na farko kiflun min damiha wani rabo na jinin wannan rai da aka zubar yau ko a Kano ko Kaduna ko Zaria li annahu kana awwal man sunna al-qatla dan shine farkon wanda ya fara sunnar da kisa su biyu bane ba daga cikin ƴaƴan annabi adam suka yi ai suka gabatar da aikin su aka karba daga wajen wannan ba a karba daga wajen wannan fa tuqbilu min ahadihima wa lam yutaqabbalu min al-akhar shi wanda ba a karba aikin sa ba qala la aqtulanna sai ce zan kace kai ce da kuma sa qala shi kuma yace da shi inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin da ba a karba na ka ba laifi na bane Allah yana karban daga wajen masu takawa mai yau ba karba ne Allah bai karba ba la in basatta ilayya dakal taqtulani ma ana ba su tsin yadi ilayka liyaqtulak, in ka mika hannu za ka kashe ni, ba zan mika hannu zan kashe ka ba har zuwa karshen abin da ya amma da karshe ya kashe. Nassul Qur'ani yace fa qatalahu fa asbaha minan nadimin, ya kashe shi waye gari kuma ya zo mai yana cikin masu nadama. To duk dan adam din da za a kashe yau a ban kasa, ko da bindiga, ko da makami samprint card, ko da wata tsiyane, dan adam din wancan na farko yana da wani rabo na zunubi, dan shi ne farkon wanda ya sunnanta kisa. Haka manzon Allah ce laysa min nafsin tuqtalu zulman, ba wata rai yau da za a kashe ta hanyar zalunci, illa kana labni adam al-awwali, face sai wannan dan adam din na farko ya zanto a kansa kiflun, wani nau'i ko wani rabo min damiha, na zunubin ita wannan rai da aka kashe. Li'annahu kana awwala man sanna al-qatla, dan shi ne farkon wanda ya fara sunnanta kisa. Kaga wannan ke nuna mana wato munin mutum ya koyar da aikin sa ko yayi a gaban mutane a gani. Yanzu ko da yake san kannan inda a zahiri ne sauran jama'a ba su gani ba, ko ba su abin nan ya za a koyi da shi, ma'ana duk inda ka sun inda kai wani aikin barna a sarari kana yefuwa ne mutane cewa su zo su yi. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. To ina ganin babi na gaba, ko da mun shiga kila lokaci zai danyi mana karanci, da haka sai mu dakata a nan gurin. Abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu nada, wanda muka yi kuskure kuma ko da dubin harshe Allah shi ya fi mana. Wannan shine karshen darasi, kun yi gama ittifaki darasi na 29 ne ko na 30. Mai tambayar farko yana cewa ka faɗa a baya wani lokaci cewa uratun ana nufin tsirara wanda babu tufafi a jikinsu kenan, yanzu kuma ka ce waɗanda suke da tufafi bai da wasitar cewa me yasa? Allah ganar da kai. Amma ba ka bai dan ka duba cikin hadisin, shi da kansa ya ce uratun, kuma sai ce mujtabin nimar, to ya za ka fassara kenan? Ko dai ka tuhumci sahabi kan cewa ya yi tufka da walwala, ya ce masu tufafi, ya ce marasa tufafi, ko ka ce tufafin da ba su rufe al'aura ba, wanda yake dai yake da tsara kenan? Abba manzon Allah yake cewa ba daga cikin alamun karshen zamani akwai ne sa'un kasiyatun ariya, ga su tufafi amma komai rara, saboda me? Saboda ba komai a jikinsu? A'a, saboda tufafin bai suturce inda shari'a ta wajabta ya suturce ba. To haka yanzu na miji misali, idan mutum ya zo ya sanya riga a jikinsa singlet kadai ba komai, yana tsara ne ko yana tufafi? Tsara ne. Kadara ya rufe har zuwa abin da sa, amma cinya ta bayyana waje. Har yanzu cinya al'aura ce da nasu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi ya kamata ka lura. Kullum ku dawo idan kuna karatun hadisi ko ayoyi, ku rinka lura da dangantakar zance. Eh, to wancan kuma ai dama tunda ba wani tufafi, kowa zai tashi lokacin da aka binne mutum ma an binne shi da tufafi. Akwai wanda aka binne da riga da wando, kowa zai tashi tsirara. Wannan da nassan hadisin Annabi tunda Allah ya ce kama bada'ana awwala khalqin, wannan kana da karina da zaka ce kowa zai tashi tsirara, kuma farkon wanda za a yi wa tufafi Annabi Ibrahim, kamar yadda muka karanta ana. To amma wannan kana da karina da zaka hana ka daukan wancan a can gurin. Kullum karinar zance ita ke fayyace ma'anarsa. Wannan kuma yake cewa wannan ke nan ya halatta ya taimaki kafiri, wato yana magana tun da yayin maganar alaka insaniya, alaka ta dangantaka, ya halatta ya taimake su, wai sau nawa Annabi ya taimaki kafirai? Ya halatta ya taimake su. Su kafirai iri biyu ne, akwai kafirai da ake zama amana da su, akwai kafirai da ake yaki da su. Kafiran da ake yaki da su kan aifara da ya taimake su, tunda ko da su kuna yakar juna. Kafirin da suke zama amana da kai kuma wannan za ka iya tallafa musu kan abubuwan da ba su shafi haɓaka addininsu ba, abubuwan da za su taimaka wa rayuwarsu, wannan ya halatta cikin musulunci, ko dabba ma ya halatta, wannan tana ɗan adam wanda yake kafin. Rantsuwa da Alƙur'ani ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta. Idan ka ce na rantsa da Allah ko na rantsa da Alƙur'ani, duk ɗaya ne, ba wani bambanci. Amma in kana nufin rantsuwa da Alƙur'ani, ya kawo Alƙur'ani ya buɗa nan izu 30 nan izu 30 a dafa, to wannan bid'a ne. Kun gane da kyau? idan ka tana ranzar alqurani babu wani bambanci, wannan dafawar bid'a ce, ba inda aka ce wannan zaka ranzar alqurani sai ka dafa ko a cikin qurani ko cikin hadisi, ba inda aka fara haka. Da ka tana ranzar alqurani ka ranzar da alqurani kenan. Idan ka kare wannan ranzuwa ka fara na kanka ka ranzar da Allah, tunda qurani zancen Allah ne. Dan mutum zai ranzar alqurani sai alwala, ba wanda ya ce masa, ba wanda ya ce masa in zaka ranzar da Allah sai ka alwala. To mai bambanci, ai ba wani bambanci ita wannan rantsewar da ake rantsar da shugabanni a basu alqur'ani ba duk bid'a ce. Waye ce haka nan za a baka shugabanci sai an ce ka rantse? Yau razanarwa a razanar da shi ya yi masa wazi mana ji a kira mu mai musu wazi ko dukkan wani mai wazi da karanta musu ya zama ka'atul waqi'a zazzul zilzal ardu zilzal hayat to amma ka tsaya gaban qur'ani ya rantsa bai wasan kima sa wanda haka sai rantsa zai ya barna amma don da zuwa ka da musu ya zazzul zilzal ardu ai ko a fassara ba ya san zilzal ba amma ba sa ji yana tambaya akan sunnar wanke hannu a cikin alwala so uku ne ko so biyu ne duk wanda kai yayi so ɗaya ko so biyu ko so uku duk Imam al-Bukhari yayi babu ya kai wannan yana shi dai ya ce so uku ne ko so biyu ne kaga wannan bai fito da nan ba sai dai in kai ne yanzu zaka taka da wannan wannan kuma yake cewa shi ne yake neman aure kuma sai iyayen yarinyar suka matsa cewa sai ya ba da waɗansu kuɗaɗe na kaza da kaza da kaza da kaza. To ya zai bar auren ne? Ko ko ya zai? Shawara kake da baki nan ba fatawa ba. Idan fatawa ce kaza abin da za a faɗa da bai, idan shawara ce kuma abin da za a faɗa da bai. Amma dai tunda ba filin shawarwari ba ne ba filin fatawa ne. Abin da ake bukata wajen aure shi ne sadaki. Sadaki kuma haƙƙin mace ne da nassin Alƙur'ani. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. To sadaki kuma shari'a ba ta yi masa iyaka ba. Duk abin da aka kimanta aka ce maka shine sadaki, komai yawansa kuma kana da ƙarfin bayarwa ka bayar ya halatta. Ha kuma idan aka sauke shi yayi ƙasa kuma shi ma kuma ya halatta. Sai dai kodon lokaci abinda shari'a take kallo sakatakiya. Kai kanka bayar da abin da zaka ji akwai wulakanci a zuciyarka, kai kanka zaka ji cewa abin bai da kima. Ha ko kuma iyayen karku bayar da abin da za a ga kun tirsasa da yawa idan an kwatanta da samun wannan wanda zai aura ka. Shi yasa yana daga cikin hikimar haka ma shari'a ba ta yi iyaka ba cewa lalle kaza ne dangane da sadaki ko lalle kar a ƙara kan kaza. Ko lalle kare wuce kaza bisa zance mai inganci babu abin da aka iya kance mutu an gina shi ne akan tarabi abin da kuka amince kai ko da an zo kana neman aure aka tura wakili aka tattauna aka ce to sadaki naira 10,000 ne kai sai ka cewa kana da hali zaka bayar sama da haka sai ka kara ranar da zuwa daura aure sai ka ce ka bayar da 20 ya halatta wala junaha alaikum bima taradaytum bihi min ba'd al-fariza su sun gwada abin da suke jinka kuma ka ƙara wani abu duk ya halatta to abin da dai za a kalla kenan dan haka amma abin da ake barawa a ce gaisuwar uwa gaisuwar uba gaisuwar wani ne wannan duk al'adu ne bai kamata iyaye su bai wannan abin muhimmanci mutum da ba addini ne ya zo da shi ba ballanta na su kawo wannan a matsayin sharadi wajen yiwuwar aure ta yadda in ba a yi ba su ce ba za a yi aure ba iyayen da suka yi maka haka kai sai kai musu wa'azi ka ji hankalin a faɗakar da su kai cewa kai sadaki ka sani a cikin shari'a kuma a kimanta maka sadakin nan daidai samun ka ba za ka yi rowa ba za ka bayar amma gaisuwar kaza babu shi a shari'ance da shi kuma za ka yi idan suka matsa ya za ka ba sai ka bar musu yasu ba ka je ka nemi wata in ya bala in tuda ita sai roƙi Allah ya sauƙaƙa masa abin wanda kai su su kuma sun hana sai ya yi ko kana nufin ya yi ya yi su gibari daga baya ya bi da koso ɗaya ne ba ko sauran Allah cikin al'amuran ku sani ba ni abin da nake magana kuɗin da ake bai ma iyaye ba wai abin da za a bai wa yarinya ba. Idan kayan yarinya ne tufafinta da suturarta, ni wannan duk ba na ganin su a matsayin bid'a, koma ba za su shiga babin bid'a ba, don babi ne na mu'amala. Babin mu'amala ko ba a maganan bid'a, sai dai a ce halal ko haramun, wanda duk abin da baka da nassin da ya haramta ku dole sai ka kyalace a matsayin halal. Kuma kullum abin da nake faɗawa samari ɗan uwa ahlus sunna suna son su ce su dai sadaki kawai suka sani, to an ce sadaki kawai ka sani, ba za ka yi kayo, ba za ka yi kaza, ba za ka yi kaza, ba za ka yi kaza ba, kama in an kawo ta sai ka ce amarya kawai nasu ne a kawo mu, kar a kawo mun gado, kar a kawo mun katifa, kar a kawo mun ko da ledar tsakar ɗaki duk bid'a ne, kar a kawo mun gara duk bid'a ne. Babu shi a Qur'ani, babu shi a hadisi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Da mun ga dan zuciya ba za mu faɗa haka ba, duk wanda aka kawo a gala zai shi, a kawo yarinya da gadaje guda biyu, dai mai rufa dai mara rufa din zai karba, a dinka daga cibu a yi wane ne a kawo masa da talabijin da kayan abu duk ba zai karba, duk wannan ba bid'a ba ne, amma shi in an ce ya yi laifi mai bid'a ne, to me bambancin su? Lokacin da kace kai sadaki ne kaɗai ɗaurin aure, aka ce to shikenan kawo sadaki naira nawa ne, naira 10,000 sai ka ɗauko ka kawo, sai aka ɗaura aure. Daga lokacin da aka ɗaura aure fa komai na yata ya fita daga ƙarƙashin wa iyaye, ya koma ƙarƙashin ka, kai ne zaka bata ɗakin kwana, ɗakin kwana da Allah ya ce ka bata, yamfin kawai ɗaki ba shimfiɗa, haƙƙinka ne shimfiɗar, amma sai suka yi ko baka ce baka so ba. Kaga ya kamata mu rinka adalci kenan, ya kamata mu rinka adalci. Suka haɗo ta har da kwanukan cin abinci kala-kala, da cokula, da waye, da menene, da tukwane, duk waɗannan kai ne za ka yi su, duk aka kawo ko baka ce baka so ba. Kaji kowa ya yi shiru, kowa ya yi gaskiya guda ɗaya ce. Yana son ƙarin bayani kan man taraka dainan aw diya'an ko diya'an neman karanta cikin hadisi fa ilayya wa alayya. Manzon Allah yake cewa dukkan wanda ya bar bashi ko ya bar ƴaƴa za waɗanda za su tozonta, diya ƴaƴan da za su tozonta don saboda mahaifinsa ya rasu, sai ce fa ilayya wa alayya, fa ilayya zuwa gare ni, wa alayya kuma na ɗauka, ni ne zan kula da shi. In bashi ne manzon Allah shi zai biya, iyayen ne manzon Allah kuma shi zai kula da su. Wannan kuma yana cewa menene matsayin asusun da aka fara ne tun kwanaki, mun ji shiru ba a tambayar komai. Gaskiya kam ni ina da mantuwa kwarai da gaske, kuma ya kamata dama amfanin jama'a ana tare da kina a ringa tunawa, saboda wani lokacin ayyuka sukan sha kan mutum har mutum ya rasa inda zai bulla. Yanzu zan buga muku misali guda ɗaya. A duk lokacin da zan yi darasi ko na tafsiri ko na riyadus salihin ne, ko ma na wani darasi ne zan yi, ga ka'ida ta, ko na taɓa karanta wannan wurin da zan karantar a da, ga ka'ida ta ina son in ba wannan wurin awa biyu na sabon bincike, in hadisi ne in tabbatar da ingancinsa kafin in zo in faɗa. Bayan na tabbatar da ingancinsa in lalle ga maganganun malamai wajen fassararsa, bayan abin da na sani na da, inda ka'idar ilimi duk lokacin da ka ƙara bincike sai ka ƙara ƙaruwa. Mafi ƙaranci a darasi ina buƙatar awa biyu, mafi ƙarancin abin da zan buƙata ke, amma in zai kawo awa uku, awa uku to shi na fi so kafin in yi kowane darasi. To wannan kenan, kaga darasi ne yau da gobe, to kuma sai a zo a sa maka lacca. Kaga lacca nan ba surutu zaka ba, dai surutu zaka yi ba bambanci da lacca zan siyasa. Dole za ka bincika me aka bani mawdu'i in yi magana a kai kan mawdu'i kaza, wani ayoyi da hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai zan tsara dai in jiyan faɗa, zan rubuta ne ko ko zan yi kokari na haddacewa in haddace da kan fahimta, in fahimta in je in faɗa, kaga wannan awa biyu ko awa uku. To sai wannan ababen su yi ta zuwa ba tsammani, sai ga lokacin ya maka da ga kuma bukatunka na rayuwa a matsayinka na bil'adama, bukatunka na barci, bukatunka da ka zauna da iyalinka, ka ji maganganun su, ka zauna da yara, ka ji karatun su, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, duk waɗannan bukatu ne naka na rayuwa, kai ma kana da su, naka na daban. Ga bukatu na dangi, ga bukatu na ziyara, tun dole dan adam ne duk yadda ya tafi kadoji da kakkaucewa sai ya zarto an sai wadan sun zarce shi bayan da ya haka rayuwa take sai dai dan kiyaye rarrage karabin yayi yawa ya wuce gona da iri to idan ka hada wannan sai kaga cewa gaba ɗaya baka da lokacin da zaka yi wani tunani daban in ba wannan aikin karanta suwa ba kaga wannan committee kamar yadda muka yi tunani abu ne mai matukar muhimmanci kuma alhamdulillah duk kudaden da muka tara suna nan a jema mun bude musu account mun sasu a banki sauransu to amma ko bukatar tattauna ko mun raba kan mu ayyuka tsakanin mu ɗan committee kowa ya yi tunani kan kaza kan kaza kan kaza kuma na san ana nan ana yin aiki tukuru amma dai kuskuren da aka samu shine ka'idar karban taimakon a kowane wata a ɗaya daga cikin masallatin nan guda hudu ita ce ta kasa tafiya tun da rabon da aka karɓi taimakon tun kafin aikin aiki kuma ina jin Beirut Road kuma ba su taɓa kawowa ba taɓa tambaya ba to wannan kenan kuma kila abinda ake jira sai ni in ranar da zan yi karatu a Beirut Road in sana to kuma ba na son a ɗauki aikin kamar na ba ne ko ba haka ba Beirut Road ba ni kadai nake karatu ba ko malamin da suke yin karatu ranar da aka ga malamai wani malami na karatu ba sai a sanar ba lallai ne sai ranar da ni zan yi karatu ba tunda za su iya yi wa wannan larabar ina nan wannan larabar ba da nan ta iya yi wa wannan larabar wannan asabar na sanar a nan wurin kuma laraba ta zan je in sanar a Beirut Road duk sai a ji dai ni kadai ne nake neman taimako kaga kuma ba mu da irin wannan amma dai ba wai dai na aikin ne ba ba muna nan insha Allah kila bayan committee an tsara yadda ya kamata dai a yi wani tsarin da neman taimakon su masallatan su rika kawowa ko da an tambaye su ko da ba tambaye su ba ko ni nake karatu a wurin ko ba ni nake karatu a wurin ba ka faɗa kar kuma Allah saka maka alkhairi yanzu ga irin wannan yanzu misali sai kawai gobe ke cikin ba na da aka tsara lecture gobe ina mai duburi kawai sai je nazo sai naji gobe akwai lecture kuma ana son lallai sai na je wajen ba da haka sai ga wasu dalibai daga school of nursing su kuma sun ba da takarda a bani tunda an bani sun ce kenan na amince ni ko ba bani takarda ba har yanzu ba su zo hannuna ba su ma duk sun kafe sanarwa a garin nan gobe zan je school of nursing zan yi lecture mun yi alkawari da mutanen dutsen ma wajen wata ɗaya na ba su tsammani na yayi nisa da yawa na manta sai ina zuwa gida sai naga ana buga waya gobe ne fa alkawarinmu wani ma ya bugu daga Kaduna mun ji an sanar a radio Najeriya na Kaduna gobe za ka zo dutsen ma to kaga dafar din guda ɗaya ne dan Allah yaya mutum zai da rayuwarsa ko babu yadda ka iya a yau duk abin da na yi kusan wanda ban yi alkawari da kowa bane in banda wannan karatu shine kawai da san cewa eh dama yana kaina don asabar in ina gari in ina lafiya insha Allah to amma abubuwan da na yau galibi waɗanda ba da alkawari da kowa ne har kawai suka zo maka bayan kuma ga waɗanda kake tsare da su a shimfiɗe to kaga irin wannan da haka muke buƙatar duk malami mai da'awa yana buƙatar taimako daga wajen yan uwa kar ku fahimci taimako a matsayin taimako na tallafawa wani bangare na rayuwarsa kadai taimako na tallafawa da'awar ya za ta tafi kuma duk da haka fa duk da waɗannan ababen ba waɗanda kowa na buƙatar bincike yanzu ka ga ɗalibin school of nursing da muka yi ta abubuwa dai muka dan murmure da kiryo yafi magarba awa biyu da zan yi ina nazarin yau gaba ɗaya suka cinye mun wajen minti 40 a wajen wannan abin da ban san da shi ba kuma sun ba da takarda kuma ba a ban takarda ba har zuwa yau kuma duk an kafe a garin nan zan je kaga in ban je ba waɗanda duk aka yi masa alƙawarin ni zan je ba za su ga kirishin sai su gani ne ban kyauta ba to ina faɗa mana irin wannan mu'amalolin don saboda wani lokaci yan uwanmu su rinka ba mu hanzuri su rinka ba mu uzuri matsalolin suna da yawa ƙwarai da gaske saboda haka duk mai da'awa yana buƙatar tallafawa ta fuskar kana ɗauki da'awa ɗauka aiki na malami shi kaɗai shi ya jiyo kawai abin da za mu iya shi ne buga waya gilalle nan aka rubuta layo za ka zo karatu ko ba za ka zo ba in ka ce zan zo ko an yi wani sai shi ne ya ji na shi za ka je karatu wallahi duk asabar ɗin duniya duk larabar duniya sai an buga waya ko ina nan ko ba na kuma da ka ɗauka wallahi wani ko sallama ba zai ba wani kan zai ɗanyi sallama ya yi kara ya ɗanyi rana gefe can kunan duk wayo ne zai maka ya yi rana gefe ya gama duk abubuwan da zai fata ya ce to bai yi wayo a yi malam zai samu zuwa karatu to yanzu wannan shi ne sanadiyyar bugowar duk wannan abin da ya fata da zai mukaddima shi ba dan shi ya buku duk abin da ya tambaye ka in ma fatawa ya ma ba dan ita ya tambaya ba dan yanzu dai wannan shi ne ruhi dan kar zai bata mai kuma baka ne dan kace eh to amma dai waɗanda za su maka mamaki Assalamu alaikum wa alaikum salam Ja'far ne da Allah yau zaka yi karatu eh kana wallahi wallahi ba wai karri bane wallahi ina tafi to sai min karatu ne na bukatar sai mutum yayi nazarin sa wallahi idan karatu tukan da muke ba ma nazari da yanzu tun duk wanda yake so ya ga faɗuwar mu ya ga faɗuwar sai mukara suka ba nazari ba za ka iya yi ba ba zai yi ba. To wannan nazarin ku yana bukatan tara hankali, yana bukatan kwanciyar hankali, yana bukatan nutsuwa, yana bukatan gaza. In za ka yi karatu da dare an ɗauke wuta, in za ka yi rana a ziyara a buga waya lacca watiti, sai da lokacin da za ka samu karatu ba su da yawan farko. To don haka duk aikin da'awa don Allah idan aka tsara kwamiti kar abu. Ni bana goyon bayan a kallafa wani abu da za a ce kowane abu sai malami ya aikin da nusa. Babu laifi a nemi shawararsa a ji abin da ɗansa da sauransu a yi, amma sauran ayyuka sai mutane su ɗauka. Yanzu duk cikin kuna cikin yan kasuwa da wani ne akwai wanda yake da ya koma gida in ƙarfe 8 ya koma gida ba wanda zai masa sallama har garin Allah ya waye. Amma ba roƙon kowaye da ke zo maka kuma a lokacin da kike kada ma. Kuma cikin ɗalibanka waɗanda kuke tare da su wani zai gamu da mace a daidai nan gurin ke da wajen ko Musulam Muhammad Wai wani kuma Ibrahim Taylor Road zai gamu da mace tana neman taimako sai ba ta takardar ce ki je ga dan kai ne amma na jafa. Ki waje dan da kake neman jafa. Akwai wani mutum wallahi daga abin nan daga makodi daga makurdi ya dauko mutum daga motar sai kawo shi har garin nan amma da ya je gidan Musulma sai rubuta masa takardar je gidan kai ya same sai maka masa ya musulunta an kula da shi shi ba motar sai ta ci ta kansa yana da direban da komai ana tuka shi da komai aka dauko shi sai aje shi a mai tura shi to haka duk mutane suke da sassafe sai ga wata ta zo ta ce maka gidan haya to dan Allah ya za ka yi lacca kuma za ka je ka nemo wa mutum da mu gidan haya saboda haka dan Allah ku ji tausayin mu ku rinka taimaka mana yadda abin zai tafi abin da nake nufi da taimaka mana ya kamata a kowane masallaci da aka ce akwai komiti to malami ba ruwan shi da wani dan neman taimako wannan ya shafi yan komiti su duba su ga me ya dace a yi me ya dace ba a yi ba kuma duk wanda ya zo in za su bincika su ga sun bididdigi eh ya dace ranan da za a yi karatu din ba kar ma su sa malamin a samu ɗaya daga cikin su da za a jama'a muna da matsaloli kaza a gashi ɗan kwamiti ne ya yi bayani saboda kuma da neman taimako kaza kuma kila malamin zai kara muku bayani sai malamin za a ɗaya hadisi ɗaya shi ke na zauna to amma sai a turo wa mutum mai neman taimakon ya zo gidanka ya hana ka nazari ya hana ka bincike ya hana ka barci ya hana ka komai kuma kai ne kuma za ka zo ka bi mutane kuma ka ce a taimaka masa ya za a yi wannan ya zafi ya za su sha haka. Isa wani lokaci idan mutum ya dawo sai ya rasa yadda zai sai ya shiga wata jam'iyyar daban. Ya bubuɗe wuta kuma idan ya bubuɗe wuta da karɓar mutane ba kuma kowane ko za ku zage shi ai wannan ba a idan Allah ba ai ba a yin abin dan Allah in ba haka ba ya ba ko zai zo a kore shi wallahi matsalar ku tana da yawa Allah tana da yawa wallahi Allah bai ganar da ku dan Allah ku taimaka a rinka samun tsari a dukkan kwamitoci a samu waɗanda za su tsaya duk bakon da ya zo ya za a samu masa masoki duk wani mai gidan haya da aka kore shi ya za a samu masa. In za a samu masa a yi in ba za a iya samu masa ba a bashi hakuri ya za a bashi hakuri amma ya za a yi dan Allah mutum ya karantar da maza ya karantar da mata ya karantar da yara ya yi lacca ya yi huduba ya yi waye kuma ya zo ya nemo wa mutane kuɗin gidan haya dan Allah an yi adalci.